Matakin wanda ke shafar fursunonin da kotu ta riga ta yanke hukunci a baya abu ne da ke takaita tsawon wa'adin zaman wakafi ga wani rukunin ƴan kaso, yayin da ta wani ɓangare abin ke baiwa wasu damar fita daga kurkuku kwata-kwata. Jigo a gamayyar ƙungiyoyin yaƙi da hukuncin kisa, Coalition Mondiale de Lutte contre la Peine de Mort reshen Niger Alhaji Mustapha Kadi, wanne ya ba da matakin na ganin sa tamkar wata hanyar rage cunkoson jama'a a gidajen yari.
Lokaci zuwa lokaci in za a bikin sallar independence haka ko sallar jamboriya, wannan doka dama ƴan kasu suna jiranta. Waɗansu daga ran nan ma sun hita daga gidan kasu, waɗansu kuma hukuncin kawai kisa ne aka yi ma mutum sai abin ya sabko ƙasa, sai mutum Allah ya hidda shi da cikin wannan matsala. Har mai shekara 30 wata nan sai kaga gashi nan an sake shi bai mai shekara 15 ba a cikin gidan kasu, tunda ba a son gidan kasu mutane suna yawa.
Yanayin lafiya na daga cikin manyan dalilan da ake amfani da su wajen tantance ƴan kasan da ya kamata su ci moriyar wannan tsari.
Kawal mutane masu ciwon farfadiya a cikin gidan kasu irin wannan ba a son shi, dan ana dibin yana iya wani ya kamu ciwon tari wanda yake da shi ana mishi ahwa da a hida shi daga cikin kasu. Da kwai kuma masu ciwon kansa, da kwai kawa yara kankana waɗanda ba su cika ba shekara 18 minor kenan, suna cikin waɗanda abin ya shafa, da kuma waɗanda kawallatizawa duk wanda adda shekara ya da 75 ana iya sa shi cikin wannan ahuwa. Mata waɗanda suka aihu masu ba da nono ko masu cikkuna, sai a ce su waɗannan za a yi musu ahuwa.
Sassauta hukuncin kisa zuwa zaman kasan rai da rai, kamar yadda yake rubuce a takardar ahuwar da shugaban majalisar CNSP Janar Tani ya saka wa hannu, abu ne da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke kallo da muhimmanci. Inji Abdul Nasir na Hantsi na makarantar demokradiyya.
Niger ta hauda hannu bisikan takardar da aka ce ma abolition de peine de mort, saboda abu ne wanda duka masu kare haƙƙin ɗan adam sun kaga bai cancanta ba a hana ma ɗan adam rayuwa don saboda laihi, kuma da an san yanayin shari'a zai iya sakewa ko da akwai kuskure cikin shari'a wanda an kai ma hukuncin kisa, daga baya za a iya a gyara wannan shari'a.
Kasancewar matakin na zuwa a wani lokacin da ɗimbin 'yan siyasa ke kulle a gidajen yari daban-daban tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli, ya sa shugaban ƙungiyar farar hula ta SAR Sule Umaru an karar da hukumomin mulkin soja su dubi halin da waɗannan mutane ke ciki da idan rahama.
Idan sauƙi ake nema, ya kamata yau a samar da sauƙi ga waɗanda aka kama, musamman shi shugaban ƙasa da iyalin shi wanda yake har kotoro ta Sidiyawo ta umurci a saki wannan ɗana shi. Don haka muna ganin babban alheri a yau a wannan ƙasa ta mu shine a diba waɗannan da aka yi mariko, waɗanda ba su da laihi a sake su.
To sai dai matakin afuwar bai shafi mutanen da aka kama da aikata manyan laifuka ba, irin su amfani da takardun bogi, cin hanci, halitta kuɗaɗen haram, ƙera kuɗaɗen jabu, handamar dukiyar ƙasa, fataucin miyagun ƙwari, ta'addanci da yi wa ƙasa zagon ƙasa da bautar da ɗan adam da dai sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.